sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Tare da sallama masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiyar yau Laraba 16 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Jami'ai suna wani taro a Geneva da nufin kawo ƙarshen zubar da jini a ƙasar Syria a sakamakon yakin shekaru 6 da ake yi a ƙasar. A wani yunkurin ƙara inganta dangantaka tsakaninta da ƙasar Cuba, jiya Talata Amurka ta kaddamar da wasu sauye-sauye gabanin ziyarar da shugaba Barack Obama zai kai ƙasar. 'Yan sanda kuma a Brussels, ƙasar Belgium, sun kashe wani wanda ake zargi dauke da bindiga samfurin rifle.
Kanin labaran kenan. Yayin da ake ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin bana a Najeriya, talakawa na bayyana abin da suke son ganin an maida hankali akai.
Ina so in ga kasafin kuɗi wanda talakan Najeriya zai sakata ya wala, ya ji cewa shi ɗan Najeriya ne. Irin wannan kasafin kuɗi nake so in gani.
Tauraron 'yan jam'iyyar Republican masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya ya janye daga takara bayan ya gamu da cikas. To ko menene ya janyo masa cikas?
Bai dauki matsayin sosai ba ce guda ɗaya da zai tsaya, yana ne duk inda ya je dai magana ya faɗi abu da yake ganin suna son su ji. Aka zo aka gane wannan.
A bangaren Democrat kuwa, abokin takarar Hillary Clinton yana kan bakansa na ci gaba da yakin neman zaɓe, ko yana yiwuwa ya iya zama ɗan takarar jam'iyyar ta Democrat ɗin?
Ba kamani ba. Da duka vote da Bernie Sanders yake da shi, ba zai iya ya samu isasshen delegate da zai iya ya ci zaɓen nan tsakanin shi da Hillary Clinton ba.
Muna da waɗannan bayanai duka bayan labarai kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan shirin. Sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin Demokradiya, amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a makon gobe, idan Allah ya kai mu, zai yi tattaki zuwa ƙasar Rasha domin yin shawarwari da shugaba Vladimir Putin a kan batun janye sojojin Rasha daga Siriya da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. An sami labarin ziyarar da Mr. Kerry zai kai ƙasar Rasha a yayin da jami'ai suke ganawa a birnin Geneva da ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jini a yaƙin shekaru 6 da ya kashe fiye da mutane 150,000. Fiye da rabin miliyan kuma suka rasa matsugunansu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar da kuma masu tasiri a kansu da su yi wa Allah su tabbata kwalliya ta biya kuɗin sabulu a shawarwarin da ake yi a Geneva. Mr. Ban ya ce idan aka kuskura wannan dama ta kuɓuce, to Allah kaɗai ya san irin wahalar da 'yan Siriya da kuma duniya gabaki ɗayanta za su fuskanta. Babban batu shi ne sanarwar da shugaba Putin ya bayar cewa ya ba da umarnin janyewar sojojinsa daga Siriya nan take, bayan sojojin sun yi watanni 5.5 suna kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wannan sanarwa ta baiwa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa mamaki. Ana ɗaukar shawarar da Rasha ta yanke na janye sojojinta daga Siriya a zaman kamar gwasa da shugaba Bashar al-Assad na Siriya ne. Haka kuma ana ganin cewa furucin da shugaba Assad ya yi a kwanan nan cewa na sake kwato dukkan yankunan ƙasar da taimakon Rasha kafin a shawarwarin sulhu, da alama wannan furuci ta hanzuka ƙasar Rasha.
Jiya Talata, fadar shugaban Amurka ta White House ta ba da sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihi da shugaba Barack Obama zai kai ƙasar Cuba a makon gobe. Sassauta takunkumin na daga cikin yunkurin baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da aka maida hulɗar jakadanci a bara. Jiya 15 ga watan Maris aka ƙaddamar da amfani da canje-canjen. Sauye-sauyen sun ƙara wa mutane samun walwalar yin mu'amala a tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da barin Amurkawa su kai ziyara Cuba, sannan kuma kamfanonin Amurka suka iya ɗaukar 'yan ƙasar Cuba aiki. Wani lokaci a bana ake sa ran mai da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilai a manyan jihohin Amurka guda biyar jiya Talata suka kada ƙuri'a su a zaben tsayin da 'yan takarar jam'iyyun Democrat da Republican. Jihohin sun hada da Illinois da Missouri da North Carolina da Ohio da kuma Florida. Kamar yadda kafofin yada labaru suka yi hasashe, tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican su ne suka yi nasara a jihar Florida. Haka kuma Hillary Clinton ce ta lashe zaben jihohin North Carolina da Ohio. A bangaren jam'iyyar Republican kuma John Kasich ya doke Mr. Trump a jiharsa ta Ohio. To amma Donald Trump shi ne ya nasara a jihohin Illinois da North Carolina. Senator Marco Rubio ɗan jam'iyyar Republican daga matsabar Florida a jiya Talata da daddare ya faɗa wa magoya bayansa cewa ya jingina yakin neman zaɓe bayan da Donald Trump ɗin ya samu nasara a jihar Florida.
‘Yan sanda a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium, sun kashe wani wanda ake zargi da ke ɗauke da bindiga samfurin rifle a lokacin da suka kai samame da aka danganta da har-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwambar bara a birnin Paris. Sojojin Belgium guda uku da na ƙasar Faransa guda ɗaya suka yi rauni a lokacin da aka yi musayar harbe a jiya Talata lokacin da aka kai samame a unguwar Forest. Da yake ba a tantance ba ko akwai ƙarin waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne, 'yan sanda sun ci gaba da samame har zuwa cikin daren jiya Talata. An yi sa'o'i biyar ana musayar harbe-harbe a yankin. Tun tsakiyar watan Nuwamba, 'yan sandan Belgium sun kama mutane 11, aka kuma caje su dangane da kashe-kashen da aka yi, kuma ana ci gaba da tsare mutane 8.
Shugaban ƙasar Cyprus ya faɗa a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta tare begen ƙasar Turkiyya na shiga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai idan Turkiyya ba ta cika alƙawuran da ta yi na amincewa da tsibirin Cyprus a zaman ƙasa mai cin gashin kanta ba. Shugaban na tsibirin Cyprus ya yi wannan furucin ne a jiya Talata bayan tattaunawa da shugaban kwamitin ƙungiyar ƙasashen Turai Donald Tusk wanda ya kai ziyara tsibirin. Haka kuma ya ce goyon bayan begen Turkiyya a wannan lokaci zai dagula shawarorin da ake yi da nufin sake haɗa kan tsibirin da ke rabe. Shugaban kwamitin na ƙungiyar ƙasashen Turai Donald Tusk ya ce ƙasar Turkiyya za ta samu nasara shiga cikin ƙungiyar ne idan dukkan ƙasashe 28 wakilan ƙungiyar sun ba da amincewarsu. Cyprus ta dage a kan cewa tilas Turkiyya ta cika alƙawuran da ta yi ta daɗe tana yi, ita kuma Turkiyya ta buƙaci Cyprus da ta janye kujerar naƙin da ta hau.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara kan kasafin kudin shekara ta 2016 da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gabatar. Wakiliyar da ke ɗaukiko mana rahotanni daga Majalisar Dokokin Madina Dauda ta yi nazarin wannan batuka kuma rahoto da ta haɗa mana.
A lokacin da ya gabatar da wannan kasafin kuɗi, wanda shi ne kasafi na farko da ya kai naira triliyan 6.8 kuma mafi tsoka a tarihin ƙasar, shugaba Buhari ya bayyana kasafin ne a matsayin kasafin kuɗi da ake samar da kuɗaɗe ga ayyukan da za a yi, ba wai kasafin kuɗi da za a tura wa ma'aikata ta kashe a shekara ba, wato ma'ana zero-based budget a turance. Amma kuma ta fuskanci ƙalubale da dama a watanni ukun nan da ta kasance a majalisar ƙasa. Baya ga ɓacewa da aka ce ya yi, amma ce an sabunta shi har sau uku. Wani kasafin ne za a aiwatar a gobe? Tambayar kenan da na yi wa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ali Ndume.
Kasafin kuɗin ba zai bambanta da abin da shugaban ƙasa ya kawo ba, sai dai soye-soyen da ake yi a ciki a inda ake ko gyare-gyare ko kuma kuskuren da aka gani a gyara. Amma ba haka ba zai samu bambanci kwarai da gaske da abin da shugaban ƙasa ya kawo ba, amma akwai wurare inda aka yi gyara kamar inda ba a yi adalci ba. Alal misali, a ce muna da zone guda 6 a ƙasar nan, to abinda aka yi budget ma a ce ko hanya in an ɗauki kuɗin an kai wani ɓangare daban ya fi ko ya zalunci wani ɓangare, to mukan gyara mu tabbatar cewa kowa an yi masa adalci.
A bangaren majalisar wakilai kuma Muhammad Gudaji Kazauri ya bayyana kasafin da ake sa ran aiwatarwa kamar haka.
Yan Najeriya godewa Allah ya kamata su yi a wannan lokaci da muka tsinci kanmu. Domin kasafin kuɗin da ya zo mana da shi ba a taɓa yin kamar sa ba. Kasafin kuɗi ne wanda cikin ikon Allah za a yi maganin almundahana da karkatar da dukiyoyin al'umma wanda ake yi a baya. Yadda aka tsara haka ake so a zuba wa talakawa dukiyoyinsu su gani a ko ina a faɗin Najeriya.
Ga ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya a game da irin kasafin da suke tsammani.
Assalamu alaikum, sunana Idris Bilal. To ni kira na a gare shine su gaggauta amincewa da wannan kasafin kuɗi dukkan wani abu na buƙatan zuciya ko na son kai. Gaskiya kamata su kau da shi, su amince da wannan kasafin kuɗi domin talakawan da suka zaɓe suka kawo su wannan majalisa su amfana.
Bashir Muhammad Baba sunana, tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ina so in ga kasafin kuɗi wanda talakan Najeriya zai sakata ya wala ya ji cewa shi ɗan Najeriya ne. Irin wannan kasafin kuɗin nake so in gani, wanda amma in har abin daga kan 'yan majalisa zai kai har ga talakan Najeriya mai yankan farce akan titi, fallahi walhamda ya arziki ya samu kenan. In ko ba haka ba akwai matsala, domin ko biyan da ka so ka kai da wadaka da dukiya ai kana so ka zauna lafiya. Zaman lafiya ko aka ce ya fi zama dan sarki, wani sarki ma da aka faɗi wannan gaban sa sai ya ce ai zama lafiya ya ma fi zama sarkin ba dan sa ba.
Wata majiya kokwara ta faɗi wa muryar Amurka cewa zuwa ƙarshen wannan wata al'umman Najeriya za su tashi cikin walwala da jin daɗi domin za su samu kasafin kuɗi da za su yi alfahari da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Haka yake to daga Najeriya kuma sai siyasa Amurka, inda aka gudanar da zaben fidda ɗan takara a jihohi da ake gani suna da muhimmanci ga 'yan takara a cigaba da takarar shugabancin ƙasar. Bayan faɗi zaɓe a jihar South Florida, Marco Rubio ɗan takarar da ya fi samun karɓuwa tsakanin 'yan jam'iyyar Republican masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiha ya sanar da janye takara. Ta haka na tambayi ɗan Lada Suleiman, wani ɗan Najeriya da ke zama a jihar, abin da ya sa taurarinsa ya dishi da sauri haka, sai ya bayyana cewa.
To ya fito da ya zo ɗin da yana cewa shi ne conservative, su ne yana goyon baya kaman lokacin da shi marigayin Reagan. To shi yake maganganun da Reagan yake nemi ya bi shi kaman shi ne malamin shi. To haka zo da haka zo zaben, shi dai a cikin party din su akwai wasu da suke ganin shi Reagan din suna ba shi wannan darajar, akwai wasu kuma da ba su yarda da shi ba. To shi Rubio din ya zo yana neman wayo da wayannan din, ya je gaban wayannan ya ce shi ne bai dauki matsayi ya ce ga shi abu da shi yake son yayi ba. To amma da ta zo din akwai wasu a cikin su da ba su yarda da shi din ba, akan bai dauki matsayin sosai ba ce guda daya da zai tsaya, yana ne duk inda ya je dai magana ya faɗi abu da yake ganin suna son su ji. Da aka zo aka gane wannan abu da ya kawo mishi jan bayan kenan. Da wannan kuma magana da muka yi na su Spaniyawa da suke nan 'yan kudu din, 'yan arewan ba haka suke ji ba.
Wato banda a jihar shi ta Florida nan, kana gani kwaikwayon salon caccaka da Trump ke amfani da ita a yakin neman zaben nan ya taka rawa a koma bayan da ya samu, ko kuma cikas da ya fara samu tun makamfin a tafi jihar shi ta Florida?
Akwai dan wannan alaman, amma yawanci shi Trump din nashi maganganun da yake yi dai kaman yadda muke cewa mutane ne sun kai lokacin da jama'a suna ganin kawai su Washington kowa dai ana dai siyasa ne, a zo a ce za a yi abu kaza an gaba bai faru ba. To suna ganin kawai kamar yadda Tea Party din suka zamanto za su zo su ma yanzu kawai duk wani da dama dan siyasa ne ba su san shi a fidda su daga office. To abu da yake ba shi Trump din cin gaban kenan da zage-zagen da yake yi, maganganun da mutane da yawa suke son su ji kenan, suna ganin in ya je din da wannan halin zai je canja Washington. Amma siyasa wanda ya san yadda siyasa take magana ne sai ka je komai da za a yi ta anyi koya majority suke dauka. Amma su suna ganin kamar shi maganganun nashi yana da kuɗi, yadda yake kudannan ta
tafiyar da harkokin kasuwancin
shi, ya ganin kan zai tashi kawai zai yadda yake kasuwancin shi, zai shi kudin shi ne ya ga dama ya zagi mutum, ba ka son ka tafiya ka bari. To in ka je gwamnati ba haka ake yi ba, ba za ka juya hannun mutane ba, sai dai a yi magana na a nema a sasanta a cudanya, sannan a samu cin gaba.
Dan Ladi Suleiman daga jihar Florida. A jihar Ohio kuwa, gwamnan jihar John Kasich, wanda yake na baya daga tsakanin 'yan takara, ya lashe zaben tsaida takara karan farko a jihar da ke da muhimmanci a zaɓukan shugabancin ƙasar. Abinda Aminu El Yakub Lame, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar, ya ce bai zo mashi da mamaki ba.
Daman gwamnan namu Kasich yana da farin jini sosai, saboda babban abin da ya yi cikin shekaru yanzu shekaransa na shida kenan, ya gyara tattalin arzikin jihar Ohio. Tun da lokacin da ya karɓi mulki, mutane da ya ba su da aiki, a tattalin arzikin jihar ya yi ƙasa sosai, ya lalace. To da ya zo kuma Allah ya taimake shi gyara, saboda haka yana da mutanen jihar da yawanci sun karɓe shi, ba kaman wato gwamnan Democrat da ya gama wanda ya kada shi ba. Sabu kuma har yanzu yana da wannan farin jini, tunda yawanci wato ra'ayi da ake dubawa kafin a yi zaben ma yana nuna cewa ni dai a sani na ina ji guda ɗaya ko biyu na gani wanda suna kai da kai shi da Trump. To na farko kenan. Na biyu kuma kin ga kaman wato shi wannan senator na jihar Florida, daman ya ce ai magoyan bayansa na Ohio su jefa ƙuri'a wa gwamnanmu John Kasich. Na uku kuma akwai wato su Ohio, daman yanayin Ohio kin san ko shi gwamna yana da soyayya mutane kamar independent, wato wanda ba su da ra'ayin Republicans ko Democrats, da kuma Democrats ma haka wanda ba su da ra'ayin rikaure, sukan goyi bayansa saboda wasu abubuwan da yi da kuma matakalan da ya ɗauka. Don shi ko a cikin Republicans ma shi gwamnan namu John Kasich ba mutum ne mai ra'ayin rikau ba, wasu ma masu ra'ayin rikaure na cikin Republicans sukan ce shi dan Democrat ne.
Wato dama ina son tambaye ka, idan yana da irin wannan kwarjinin haka a jihar da kuma kyakkyawan goyon baya, kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa shine zai iya buge Hillary Clinton a zabe na kasa idan aka zo, menene yasa baya samun irin wannan goyon bayan a matsayin kasa a jam'iyyar tasu a wannan zaben fidda dan takara da ake?
Saboda wasu ra'ayoyinsa ne wato sun yi kusan ɗaya su ga Democrats.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin waɗannan ra'ayoyin da suke zame mashi kadangaren bakin tulu a yunkurinsa na neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar. A ɓangaren jam'iyyar Democrat kuwa, duk da yake kawo yanzu Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi wa abokin takararta Bernie Sanders ɗan majalisar dattijai daga jihar Vermont fintinkau, yana bayyana ƙwarin gwiwa zama ɗan takarar jam'iyyar. To na tambayi Inikwi Abara Egaregba, wata 'yar Najeriya da ke zaune a nan jihar Maryland, ko a ganinta yana yiwuwa hakan Bernie Sanders ɗin, wato haƙar Bernie Sanders ɗin nan ta iya cimma ruwa, sai ta bayyana cewa
ba tsammani ba. Da duka vote da Bernie Sanders yake da shi, ba zai iya ya samu har ya samu duk isasshen delegates da zai iya ya ci zaben nan tsakanin shi da Hillary Clinton ba. Ta riga ta ci Ohio, ta ci Florida. Kuma dama a history na wannan kasan ba mu iya cin zabe in ba su ci Florida da Ohio ba. So da wannan kai just dan history din nan kawai Bernie Sanders ba zai iya ci zaben nan ba.
To amma kina gani menene yasa yace ba zai janye ba, za a yi ta fafatawa?
A gani na dai na san yana da experience, amma experience da shi bai kai na Hillary Clinton ba. Kwada shi ke shi Bernie Sanders ya iya maganganun da mutane suke so, amma Hillary Clinton ta fi Bernie Sanders kwarewa da sanin makaman aiki, shi yasa Bernie Sanders a gani na ba zai ci zaben nan.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:19 na asuba. Ga Sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu leka jamhuriyar Niger ana kwanaki hudu kamun zaben shugaban kasa zagaye na biyu. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin mu je ga abin da zamu fi mai da hankali akai a yau a cikin shirin wato zaben shugaban kasa zagaye na biyu a jamhuriyar Niger a gurguje bari mu leka siyasar Amurka. Sakamakon zabe da aka yi jiya Talata zai tantance a fili mutum ko mutune yadda za ta samu tikitin takarar shugabancin Amurka karkashin manyan jam'iyyun Amurka nan guda biyu. Akwai alamun cewa bangaren jam'iyyar Republican tilas ne Senator Marco Rubio na jihar Florida ya lashe zabe a jihar sa ta Florida a zaben na jiya Talata ko kuma kusan shikenan ba shi da sauran wani karfi na ci gaba da takara. Wannan labari ana gani haka yake ga gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda shi ma wajibi ne ya doke Donald Trump a jiharsa ko kuma ya sallama. Daga bangaren 'yan Democrat kuma Madam Clinton tana kan gaba, ko da shi kwamitin yakin neman zaben yana ajiyar zuci kada tsohon nan wato Senator Bernie Sanders ya kunyata ta musamman a jiharta ta haihuwa wato Illinois da kuma wata kili ya bada mamaki a jihar Ohio shigin dai abin da ya mata a jihar Michigan a makon jiya. Sai dai babu mamaki sakamakon zaben ya sha bamban da abin da masu fashin baki suke faɗa. Sannin mun ɗauki wannan shiri gabanin a fara ba da sakamakon zaben da aka yi jiya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu jama'ar ƙasar za su sake tafiya rumfunan zaɓe domin fidda goni tsakanin shugaba Muhammadu Isu da kuma ɗan takarar jam'iyyar Modern Falumana Hamma Ahmadu. Kamar yadda watakila kuka ji cikin rahotanni hukumomin jamhuriyar Niger sun tsaye da shawarar barin ɗan takarar shugabancin ƙasa Hamma Ahmadu mutumin da yanzu kusan wata huɗu yana tsare barin ƙasar domin neman jinya. Saboda haka abin da za ku cikin wannan hira da muka yi da Farfesa Isu ya masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Yamai mun ɗauka ne gabanin fitowar wannan labari. Kuma na fara ne da tambayarsa yanayi da siyasar Niger take ciki a halin yanzu.
Zaɓe ga duwa da alama ke gwadawa yin shi za a yi, amma kama an san wanda za ya samu nasara. Wanda zai samu nasara ɗan takara ne shugaban ƙasa mai barin gado, tunda shi ya zo na hari ga zagaye na hari. Wanda kamata siri takara yana gidan kasu kuma bai da lahiya, kuma ba a bar shi bane an tuka shari'a ba ta ba shi ba sakin talala ya zo shi ma yayi propaganda mutane su mara mai baya. Dalilin nan yasa wa'anda ke bayan shi an adawa suka ce sun jayi daga zabe. Kenan zaben za a yi shi amma bai da kamar lami gare. Babu alama za a zaɓe, ni ban taɓa ganin irin wannan zaɓe ba dai nan ƙasarmu, kama an koma baya ga wanda aka san al'amuran zaɓe balle har yanzu na shugaban ƙasa wanda yake da armishi.
To Farfesa Isu, in ka ce an samu koma baya, ina za ka aza laifin koma baya da aka samu kwatankwacin abin da aka saba a baya inda ake da kwarin gwiwa da kazar-kazar jama'a suna ɗokin ganin wannan rana?
Lafi yana da yawa bisa gwamnati wadda take zamna bisa gado yanzu, ita ce ya kamata a ce ta shirya komi da komi lokacin zaɓe a yi shi. Amma sai kai aka yi shekara ɗaya bayan ɗaya har kusan hudu da 'yan bisa ba a yi komi ba, za a cewa daidai wadda kamata a yi. A ce a yi fishe wanga na na'ura, an kama hanya kuma aka saki hanya aka komo fishe na galgajiya, aka ce wancan wanda aka yi zaɓe na yau da shekara biyar ya ɓace. Na biyu, 'yan majority da 'yan adawa kanun su ya rabu, ya kai kamar gaba adda kai tsakanin magabatansu, amma wannan lahi ya yi hawa bisa bayan wanda yake da iko, fiske wanda yake da iko yana da yauni kuma haƙurin shi ya kamata ya yi yawa. Na uku, ƙungiya wadda ya kamata ta yi ta tsara zaɓe sini, ita da kanta tana da lashi saboda bata kai shi ba daidai wanda aka so.
Yaya kake kallon haɗin kai tsakanin su ƴan hamayya?
To kamar alaman na nunawa an so a yi rabayyar kanu tsakaninsu, amma sun daidaita da suka bar ɗan takararsu don a tahi zaɓe don su tahi zaɓe su hudda mazaɓen muhimmanci. Ya nike ganin shi ne sa suka bar ɗan takararsu, amma kar su tahi su sa bakinsu su ce ma mutanensu su hutu a yi zaɓe don kar su ba shi daraja, tunda yau sun tabbata da ba su cin zaɓe ga wada alama ke gwadawa. Su ko ɗan iko masu iko wanda kimara ma shugaban ƙasa Muhammadu Isu baya, matuƙar su yau mutane su hutu da dama su gwada zaɓen ga kamar yana da muhimmanci fiye da yadda ya kamata a ce an yi shi.
Wannan kam saboda sun tabbatar za su faɗi zaɓe ne, ko dai akwai tabbas akwai shaidar cewa ana an musu rashin adalci shi yasa kake gani suka ƙi fitowa zaɓe, ko suka ɗauki wannan mataki?
Wanda suke faɗi an musu rashin adalci tunda sun kai kuka da yawa, kuma suna cewa da lokacin da ya kamata ma a ɗauka don a bincika kukan nan da suka yi kotun nan ta zaɓe ba ta ɗauki wannan lokaci ba. Kuma wanda aka huddo are kamar a ce shari'a ta zaɓe suke ga wanda suka gani kamar an yi mai ba a bi ƙa'ida ba, babu ba mai da ba an ce ba shari'ar da aka yi ita in ta huto shari'ar nan wani bai da wata magana.
Professor Izu, a ganin ka me yasa Abdulabo shugaban reshen jam'iyyar CDS da kuma Hamma Ahmadu wadda dukansu biyu an zarge su ko an zargi iyalansu da safarar ko kuma sayen jarirai, Abdulabo aka kama shi na wani ɗan gajeren lokaci aka sake shi gashi nan haya tafi yana yakin neman zaɓe, amma Hamma Ahmadu wadda shi ma wannan zargi ake masa shi gashi nan haya yanzu yana rufe.
Duka wannan shari'a ce ta zarge su, amma Hamma Ahmadu bisa Abdulabo ya yi lashi ɗaya da ya tsere lokacin da su wa'ancan wa'anda suke bisa wannan zargi aka kama su. Akwai wanda cikin wa'anda suke da wannan zargi bai mari sati biyu ba kasu aka sake su. To duk wannan ana iya a kare shi da cewa shari'a ce ta yi, juji ne ya kama, kuma juji ne ya ɗarme, juji ne saki. To yanzu ma ana cewa Hamma Ahmadu kamar haraka shi bisa justice ne, amma ni a gani na ɗan ƙasa in abin ga dosiyan shi kamar bisa shari'a ne yake. Wannan tsawon kama shi da aka yi kamar wata hudu, akwai wanda sun yi wata shida kashin hari, amma akwai wanda bai sati biyu ba. Kuma shi Ahmad da ya tafi ya komo da kanshi, kuma kan ya komo ya ce in ya zo zai zuwa gaban koti, ya zo a bar shi ta yi gaban koti aka kama shi. Ina ganin wannan duk bai kawo kwanci hankali tunda har ya kai 'yan ƙasa sun huto sun ce suna zaɓen shi, kuma har ya yi takara zagaye na biyu kenan ya kamata a yi wani dibi kamar akwai siyasance bisa wannan harakar tahiya an ka wadda ni nike dibi. Wataƙila ra'ayina dai ne mai ina ganin kamar akwai hannun siyasa bisa wannan abu.
Masu sauraro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan. Sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Farfesa Isu Yahaya na jami'ar ya mai da wakilin Musulaimun Muni Barma wadda ya taimaka wajen samun farfesan da shimfiɗar da ya mana. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To abinda muka ya sauka kenan wannan karo, sai kuma da hatsi da Allah Ubangiji ya nuna mana. Salamu alaikum.